بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو ساكي هدواء وانا بجري ميتارا البركة مسجد المهاجرين وانا أبوات الانتدو أكرتي مقويو أتكين ببنب النجاح مرادي وانا قساتا متنجر أيومنا رانا أسابر در الله دي وانا دي دا تقص قوتن ذو القعدة هجر أن محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan hudu miladi isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 taimako Allah madaukin sarki a daidai irin wannan lokaci muke bayar da tafsirin alqur'ani mai girma wannan kuma shine majalisin mu na 17 a cikin tafsirin suratul baqara inda zamu tashi farkon aya ta 40 fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya bismillahir
rahmanir rahim na'am ya bani isra'il
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
جزاك الله خيرا وبنجي سبحانه وتعالى ya bude wannan aya ko kuma wadannan ayoyi da fadar shi ya bani Isra'il. Allah ya ce ya ku bani Isra'il, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ni'imata wadda nayi akan ku, wa awfu bi ahdi, kuma ku cika alƙawalina, ufi bi ahdikum, in cika maku kuma alƙawalinku, wa iyaya farhabun, kuma ni dinnan insha Allah subhanahu wa ta'ala ni kadai ya kamata ku tsorata. Allah ji wa aminu bima anzaltu musaddiqa, ku yi imani da abinda na sabkar da shi wanda yake gaskanta abinda yake ga hannunku, wala takunu awwala kafirin bi, kada ya zamana ku fara zama cikin wanda za su kafirce mishi, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, magi ta Allah ce musu kada ku saida ayoyina da wani dan abu kankane, wa iyaya fattakun, ni ne ya kamata ku ji tsoro insha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce wala talbisul haqqa, ya ku bani Isra'il, kada ku hada gaskiya bil batili da ƙarya, wa taktumul haqqa, ku rinka ɓoye gaskiya, wa antum ta'lamuna alhali, kun san gaskiyan nan, wa aqimus sala, Allah ce ku tsayar da sallah, wa atu zakka, ku ba da zakka, wa rak'u ma'ar raki'in, ku rinka yin ruku'i tare da masu yin ruku'u. Waɗannan ayoyi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗe su ne dalilin samkar ya bani Isra'il a ayan mutu 21 a cikin suratul Baqara. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ce ya ku mutane ku bauta ma wanda ya halice ku shine Ubangijinku, kuma ya halicci wanda suka riga ku, idan kun bauta mai tabbas haƙiƙa za ku samu tsoron Allah, kuma wannan tsoron Allah zai kai ku gidan aljanna. Sai Ubangiji ta'ala ya buɗe wani yanki mai dama tun daga wannan aya ta 20 har ya zuwa aya ta 40 ko ta 39, aka buɗe wasu issoshi da wasu maganganu daban-daban, amma cikin maganar wancan aya sai aka dawo kuma ya ayyuha ya bani Isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kina ita ya bani Isra'ila wannan munasabata tana can aya ta 21 da Ubangiji ta'ala ya kira mutane baki daya akan bauta, to nan kuma sai aka yi kira na musamman ga bani Isra'il. Idan aka ce bani Isra'il ana nihin suwa, malumai da dama sun yi magana akan lafazi na bani Isra'il. Wannan lafazi na banu Isra'il lafazi ne wanda ke magana akan zurriya ta annabin Allah Yaqubu alaihi salatu wassalam. Yaqubu alaihi salatu wassalam zurriyar shi tsatsanya annabawa da diya da jikoki da suka biyo ta kasan su shine ake ce ma banu Isra'ila. Waɗannan bani Isra'il suna nan zababbi ne, kalma ce guda biyu da asalin yaren su Greek, an ce Isra'il ana nahin bawan Allah, il a wajensu a yaren su ana nahin Ubangiji ta'ala, Isra ana nahin bawa, kamar yadda muke sanya sunaye Abdullah. To su bani Isra'il, in aka ce Isra'il ana nahin bawa na Allah subhanahu wa ta'ala a yaren su. To wannan bani Isra'il kuma su ne ƴaƴa tsatsu na Yaqub alaihi salatu wassalam. Akan ce masu Yahudawa, idan aka ce masu Yahudawa, kalmar Yahudu kalma ce wadda aka yi magana biyu akan asalin kalma. Wasu suka ce an samu ta ne daga asalin kalmar Larabci, in kawo an samu ta ne daga asalin kalmar Hud wadda take ta Larabawa ce, to ma'anar kalban at-taubatu war-ruju, tuba da komawa, shine ake ce ma al-hudu, yana idan an samu kalmar yahudu daga asalin kalmar hudu da sunan sai ya dauki at-taubatu tuba wa ruju'u da komawa game da Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf yake cewa inna hudina ilaik wasu daga cikin malumai suka ce a'a wannan kalmar ba asalinta ta larabawa bace an jingina kalmar ne zuwa ga wani ɗai daga cikin kakanninsu wanda ake ce mai yahuza to shi yahuza ɗai ne daga cikin jikokin bani isra'il dan haka sai ake cewa yahudu an jingina asalin kalmar zuwa ga wani kakansu wanda ake ce mai yahuza wanda ana iya cewa daga yahuda yahuza ne haka ko ma'ana yahudu dan haka magana biyu malumai suka yi akan asalin wannan kalma ta yahudu idan aka ce yahudu ana nufin mutane wanda suke biye da addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam su ne ake ce mai yahudawa ma'ana wanda suke biye da addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam a wancan lokacin su ne yahudawa har a wannan lokacin ana ce musu yahudawa duk da shi addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam an shahi shi a bayan kasa bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunan waɗannan mutane na uku ana ce musu ibraniyin ibraniyin daidai yake da bani isra'il ana nahin tsatsu na yaqubu ibnu ishaq ibnu ibrahim alaihi wassalam bana jikokin yaqub shi kuma yaqubu dan ishaq shi kuma ishaq dan ibrahim shi kuma ibrahim Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda su duka kinan tsatsan waɗannan annabawa ƴaƴansu kasansu su ne ake ce ma ibraniyin shi kuma ibraniyin kalma ce wadda wasu ce su ma asalin kalmai daga balaguro ne wasu kuma sun ce kakansu ne ake ce ma abir kakansu na biyar wasu kuma sun ce an jingina kalman ne daga ibrahim saboda lafazin ibrahim a cikin at-taura suna ce mai abraham ko kuma ibrahim al-ibrani to sai aka cire ibrahim din sai ake ce musu ibraniyin ai jikokin ibrahim alaihi salatu wassalam wannan shine abinda ake ce ma yahudawa ko kuma bani isra'il to waɗannan mutane bani isra'il ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yakan ambata su da sunaye guda biyu wani lokaci za mu jin alqur'ani mai girma ya kai su da sunan suna bani isra'il wani lokaci kuma sai mu ji Allah madaukakin sarki ya gaye su da sunan su na yahudu sai malamai suka ce mafi yawanci idan aka gaye alqur'ani yazo yace bani isra'il to yana magana ne akan tuna musu wata ni'ima da Allah ya riga ya yi musu amma da kaji anti yahudu a cikin alqur'ani to ana maida su ne bisa laihinsu da kafircinsu da budircinsu da Allah subhanahu wataala kamar da Allah ce wa qalatul yahudu uzairu ibn Allah
qalatul yahudu uzairu ibn Allah wa qalatun nasara al-masih ibn Allah
wasu Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa yahudawa sun ce uzairu da Allah ne a wata aya Allah yake zuwanan wata Allah yake nuna mamu yahudawa sun ce yadullahi maghlula hannun Allah ruwa gare shi duk lokacin da suka yi katobara sai ubangiji ta'ala yana so ya ba mu labarin wannan abu to za a rinka ganin su cikin alqur'ani zaka ga in ka bi zaka ga yahudu ake magana amma idan za a tuna musu ni'imar da aka yi musu to ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya musu cewa su waɗannan mutanen su tuna alhurmar da Allah madaukakin sarki ya musu bani isra'il wasu mutane ne masu tarihi a cikin tarihinsu akwai ababen mamaki daban-daban kuma tarihinsu yana da tsawo yana da darussa su ne ke biyawa silsilar su ce har a shigo tarihin annabi yusuf alaihi salatu wassalam har a zo dawowarsu misra da hitarsu daga misra daga asalin inda suke kuma daga hitarsu daga inda suke da haka su yahudawa wasu mutane ne kamar da muka gani a ƙauyen suke rayuwa su suna rayuwa ne a ƙauye rayuwar daji suke ba san komai ba ƙauyawa ne suke can cikin daji suna rayuwar su amma lokacin da tsatsan su daga cikin su Allah subhanahu wata'ala bayan mun san kissa ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya maida annabi Yusuf ya zama minista a garin Misra to a lokacin kuma su Yahudawa suka dawo annabi Yusuf ya dawo da su a cikin birni ya dawo da baban shi Yaqub alaihi salatu wassalam kamar da alqur'ani mai girma ya ba mu labari a haka annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bayan sun jima a cikin Misra an dauki tsawon lokaci mai yawa to kuma sai aka yi zamanin Fir'aun wanda shi kuma Fir'auna a suna nan suna rayuwa a cikin Misra sai suka tarda kansu da azzalumin sarki wanda ake cewa Fir'aun shi kuma Fir'auna me yake yi yana kashe musu maza yana raya mata kamar da Allah yake ba mu labari inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadhifu ta'ifatan minhum يذبحوا
أبناءهم ويستحيي نساءهم
إنه كان من المفسدين
ومن
سبحانه وتعالى كبام العبارة أيكن فرعون شي فرعون ألوك تنشي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم Allah ce innahu kana minal mufsidi ya kasance daga cikin mabannata Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina istudifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum waridin
alladhina istudifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum waridin
Ubangi subhanahu wa ta'ala ke cewa wa nuridu an namunna ala alladhina istudifu fil ardi muna so mi baiwa akan wanda aka raunanar da su a bayan kasa wannan sha'alahum a'imma Allah ya ce kuma menihin za mu sanya su shugabanni ma'ana shugabanni annabawa daga cikin su na sha'alahumul warithin kuma za mu sanya gado a tattare da su to waɗannan yahudawa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su wannan dama sun zauna a garin Misra amma kuma bayan wannan Fir'auna ya hantare su kuma sun hita daga garin Misra to bayan hitarsu daga garin Misra zuwa annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar da muka sani Allah ya halitta annabi Musa a gidan Fir'aun kuma Fir'auna ya annabi Musa ya tashi ya girma har ya zamana annabi Musa Allah ya aiko shi kuma ya barazana ga Fir'aun ya zama sanadiyya ta hallaka Fir'auna da tsiratar da masu imani to wannan tsiratar da masu imani da annabi Musa ya alaihi salatu wassalam ya sa Yahudawa tsatsan su kuma sun baro garin Misra sun yi wani bala'o na daban kamar da alqur'ani mai girma a cikin suratul shu'ara Allah ke cewa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين أذكر أن أبنجي تعالى نونا من يهودا وننس برو مصر النبو موسى دمتا لنسك إيماني سأسن يعقوب عليه الصلاة والسلام أفتر دسولة غر مصر أهلك الدوسو بايا الله مرأة كنسر كي ya fitar da bani Isra'il daga garin Misra ya kubutar da su tare daga azzalumin sarki Allah madaukin sarki sai yake ba mu labari wa jawazna bi bani Isra'il al-bahra Allah ya ce muka wuce ba teku daga tare da bani Isra'ila fatau ala qaumin yaqifuna ala asnamin law tunan take suka fara yi ma annabi Musa butulci suka ce ya Musa shi Allah na ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين idan yanzu bayan sun fito daga garin daga Misra abinda suka fara yi ba annabi Musa alaihi salatu wassalam to a sanya musu suma abun bauta annabi Musa ya ce musu kai canku nan take Yahuda wannan abinda ya kara abkuwa a tattare da su sai suka yi bautar dan baraki kamar da cikin surat Dhaha ubangiji ta'ala yake cewa wa laqad qala lahum harun min qabli ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa daga annabi Musa alayhi salatu wassalam bayan wannan ya ce gana da ubangiji to mutanen nan kuma sai suka yi bautar me suka yi bautar dan maraki bayan sun yi bautar dan maraki kuma ya zama da suna kashi manyan mutane daga cikin su ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari duk abinda Allah ya ce ma annabi Musa ya gaya ma mutanen ya to ba za su yi ba cikin suratul maida Allah yake ba mu labari qalu ya Musa illa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun nan bayan an tsiratar da su daga fir'auna kenan ku kuma a cikin suratul maida har yau ubangiji ta alake ba mu labarin qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah sai innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardh fala ta'sa ala al qawmil fasiqin sai ubangiji ta alace mu annabi Musa za a haramta musu haduwar kai za a haramta musu zama waje guda 40 sana za su shekara 40 yatihuna fil ard za su rinka zama nan su tashi ba sai da gida ba sai da gari ba sai da kowa haka za su ta gararan ba a cikin duniya to kuma haka akai annabi Musa alaihi salatu wassalam wadannan yahudawa suka watsu a ko'ina suka yi ta yawo shekara 40 ba su da gari ba su da gida har ya kai inda suka shiga ina suka shiga ardu falastin wadannan yahudawa bayan sun dawo ardu falastin wanda su a can da gabanin su zo misra wasu daga cikin malaman tarihi sun ce daga falastin ne suke kauyukan falastin kauyukan gaza daga can ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya dauko su ya kawo su misra to dan haka yanzu bayan sun zo ardu falastin sai suka yi makansu karatun tana su tunda sun yi shekara 40 uguba ta kai musu wani bai san labarin wani ba wani bai san labarin wani ba to daga nan wurin da suka dawo a garin Falastin sai suka yi wani a wani tsari cewa za a yi ahad suka yi wasu lokuta daban-daban akwai lokacin da suka tsara sai suka hidda alƙallai daga cikin su wannan malaman tarihi suna cewa ahadul quda ya zama ne yanzu akwai alƙali a cikin su suka rarraba badayen bani Isra'il aka diba kowane tsatso kowane gida tunda suna da yawa sai a ce to wani alƙali ne gidan su wani ma alƙali ne din su zauna lahiya su bar cin junan su a bayan sun yi alƙallai ko kuma sun yi hidda a yaran mu na wannan zamani mu ji kowa ya zama mai unguwa a yankin su tattare da su to da tahiya sai tahiya sai aka yi masu unguwannin nan kuma sai suka yi musu mi al-muluk kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan
isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
cikin wannan aya ubangiji subhanahu wataala yake bamu labari cewa sun yi ma al-muluk masu mulki kamar yadda Allah ce alam tara ilal ladina min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan. Idan yanzu suna da min sun yi ahad na masu mulki na sarakai. Bayan wannan kuma Yahudawa suka ta yi mataki na gaba na rayuwa a cikin Falastin, shine ahadul inqisam, kuma suka sake rarrabuwa, suka rarrabu daban-daban, suka samu matsala a tsakaninsu. Wannan gyaran da suka yi kuma sai aka ƙara samun baraka. Bayan sun samu baraka, sannan sai suka dawo a mataki na biyar, kowane gida da ya barke kamar kowane sarki, kowane mai gari, tunda sun dandana mulki. Yanzu kuma sai kowa ya koma yana kokarin jawo wasu na kusa da su wanda ba Yahudawa ba dan ya ci gaba da mulkin shi. Shine istila'ul ajnabi alaihim, suka fara jawo mutane na kurkusa, suna jawo su, suna maido su kamar suna tattare da su. To daga nan ne Yahudawa har suka jawo wasu daga cikin mutanen da ke rayuwa a Baitul Maqdis, kudus wannan wadda ake targima a yanzu. To suka jawo wasu, suka hade, suka yi wani hadaka, sai suka baro ƙauyukan, suka ida dawowa a kudus. A kudus zanwa suka yi, suka iske wasu daga cikin mutane, suka jawo su. To bayan nan wurin Yahudawa mataki na gaba sai ya koma suna kokarin kuma rarrabuwa a bayan ƙasa. Bayan sun rarrabu a bayan ƙasa, kowa na kokarin ya samu dama ya yayi wani abun, ga ya yayi wani abu, kowa ya samu mutanen shi dan ya rike wannan sarautar da suka fara dandanawa cikin tsakankaninsu. Sai haɗin kai yayi karamci, suka rarrabuwa. To sai suka yi kokarin rarrabuwa a cikin duniya. Kuma daga baya da suka ƙara wahala, dama annabi Musa musu addu'a, kuma sai suka dawo suka ƙara haɗewa asalin ƙauyensu. To yanzu martabar da Yahudawa suke bayan sun haɗe a cikin ƙauyukansu, kuma suna son su koma irin waccan rayuwar. Don haka har gobe za ka ga Yahudawa ba abin da suke kokari sai su canye ƙauyuka ko garuruwa wanda suke kusa tattare da su gehe-gehe. Shi yasa ka ga ana ta maganar Kudus, ana ta maganar Falastin, ana ta maganar garuruwa wanda suke kusa da su. Har wannan yakin na tsakankaninsu wanda suke tsakanin Iran da Isbani Isra'ila da Amurka ta shiga, duka jira ne dama ce suke nema su mamaye sauran ƙauyuka, saboda da jimawa sun yi yawo. Kamar da muka bada labari, sun rabu sun yi yawo, sun zamna ha'awa wasu yanki na Saudiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Yathriba ya iski Yahudawa a cikin garin Madina, haka a Khaybar sun taba zama a wani gari da ake cewa Khaybar a cikin Saudiya. To yanzu babban abin da Yahudawa ke kokari, duk inda suka taba zama sanda suka yi 40 sana yajihuna fil ard, to su suke su dawo a wannan wuraren, suna nan asalin wajen su ne. Kina hamlar su ba karamar hamla bace, ba dan ubangiji subhanahu wataala ya ne ya tarwatsar da su ba, da su a tunaninsa har Madina sai sun kai. Saboda dama a yankin Quba, unguwar Quba, Yahudawa ne nan wurin. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo suratul Hashr ta ba mu labari cewa Banu Nadir da Banu Quraiza da daga cikin Yahuda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske su a garin Madina, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulul absar laula an kataba Allahu alaihim al-jala'a la'adabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adabun nar. Hayya zuwa karshe a cikin suratul Hashr za mu ga Annabi sallam ashi ya iske wasu daga cikin Yahudawa bayan wancan rarrabuwar da suka yi. To wannan shine kadan daga cikin suwa ne Bani Isra'il. To a cikin wannan sura da Ubangiji subhanahu wataala ce ya Bani Isra'il, ya ku Bani Isra'il, uzkuru ni'matiyal lati an'amtu alaykum, kutina ni'imata wadda nayi ya zuwa gare ku. Malamai su suka ce to su Bani Isra'il, wace ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya yi masu? Ubangiji subhanahu wataala ya masu ni'imomi daban-daban. amma ni'ima wadda Allah ya harama bani Isra'il ita ce ni'ima ta addini. Mugi ta'ala ya karrama su, ya fitar daga tsatsan su annabawa masu yawa, kuma ya ba su littahi, kuma ya gwada musu shari'a. A haka a ni'imar siyasa zamantakewa na duniya, Ubangiji subhanahu wataala ya ma Yahudawa ko kuma bani Isra'il ya musu gata lokacin da ya kubutar da su daga babban azzalimi, babban kafiri na duniya shine Fir'aun. Allah ya kubutar da su tare da su da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Sannan kuma Allah ya ba su dama tamkini kadiba saboda bani Isra'il. Ubangiji ta'ala ya taho da duniya duka, duk wanda ke bayan ƙasa a lokacin sai da aka taho da shi, aka taho annabi Musa da tawaggar shi, masu imani na gaba, Fir'auna da tawaggar shi, sai da suka shigo a tsakiyar teku, shi Musa yana tsakiya alaihi salatu wassalam, su kuma waɗantan na farkon su yana gab da ya cimma na ƙarshen mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam, har suka fara tunanin shi ke ne inna la mudrakuna. Allah annabi Musa ce musu kan inna ma'i rabbi sayahdin, sai da Allah ya bari dukkan wani kafir ya shigo a cikin ruwan, sannan sai ya halaka mutanen bani Isra'il, ya halaka duniya saboda wa, saboda bani Isra'il su samu su yi rayuwa a bayan ƙasa. Ni'ima ta tamkini kenan. A haka bangaren abinda za su ci da abinda za su sha da inuwar da za su zauna, Ubangiji subhanahu wataala ya bamu labari a cikin Qur'ani mai girma cewa waɗannan mutane ya musu ni'ima daban-daban wadda za su ci su sha ababe da dama. Allah subhanahu wataala yake kawo musu al-mannu was-salwa, amma duk da haka suka ce ma annabi Musa wannan abin ya ishe su. Da haka su bani Isra'ila ni'imomi ne Ubangiji subhanahu wataala ya musu da dama. Duka waɗannan ni'imomi al-Qur'ani ya bamu labarin su, ni'ima da Allah yake nuna mamu ya aiko annabawa a cikin su. A cikin suratul Jasiya Allah yake cewa laqad ataina bani Isra'ila al-kitaba wal hukma wan nubuwa warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin. Wannan ni'ima ce Allah madaukin sarki ya musu, ya zabe su, ya ba su annabta, ya arzuta su daga abinci mai kyau, kuma ya fifita su akan dukkan wani wanda ke bayan ƙasa. Shi yasa kanshi Yahuda suna cewa nahnu abna'ullah wa ahibbahu, suna cewa su ƴaƴan Allah ne, saboda mi gatar da Ubangiji subhanahu wataala ya musu daban-daban. Haka Allah madaukin sarki yake ba mu labari a cikin suratul Ma'ida cewa su ya aiko musu littafi, inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun. Ubangiji ta'ala yake cewa mun aiko at-taura, a cikin at-tauran nan akwai shari'a, akwai haske. Kaga ni'ima ta addini ta gama kammaluwa, a baka dama kai ibada a sanku annabi daga cikin gidanku, kananka annabi, magajinka annabi, an gama muku ni'ima. Sannan kuma a turo littafi shari'a, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari ya aiko musu littafin at-taura, kuma at-tauran nan akwai haske, akwai shari'a, amma suka yi budurci. A haka ni'imar da muka gai cewa Allah ya kubutar da su daga hannun Fir'auna. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa idna jinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa in wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ubangiji ta'ala yake cewa ko tuna lokacin da muka kubutar da ku daga fitina, daga zalunci na Fir'aun, Allah madaukin sarki ya tsaga teku saboda bani Isra'il. Allah ya ce idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Allah ya ce kuna gani teku, kuna cikin ruwa har sai da kuka gama yarda da cewa za ku halaka, kuma Ubangiji ta'ala ya ba ku mafita. Wannan yana nuna mana duk mutumin da ya rike gaskiya, ya rike addini, yayi hakuri, to Ubangiji ta'ala zai ba shi mafita. Tunda dai ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam mafita, to haka yake ba dukkan wani mai imani mafita a cikin rayuwar shi. Haka Ubangiji subhanahu wataala yayi ma ni'ima, ya musu ni'ima ta mallakan al-ardul muqaddasa, Allah yake cewa ya qaumi dukulul ardh al muqaddasah allati kataba Allah lakum, shiga gari wanda yake tsarkakakke. Wasu daga cikin malamai suka ce shine Palestine ko kuma Qudus. Lokacin da suka fito suna wannan walagigiya 40 sana, kuma sai Allah ya saki hada su a wannan. Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da yi musu ni'ima, yace wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa, Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnaku. Allah subhanahu wataala ya ci muku ni'ima, muka yi muku gizagizai babu zahir rana. Ba yahudi a lokacin da Allah ya kubutar da su, su ba sai sun innowa ba. Allah yake cewa mun musu innowa ta gizagizai. Zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa, Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnaku. Shedan mutum yana karanta alqur'ani mai girma, babu wani abun da zai mai barazana a rayuwar duniya, indai Allah madaukakin sarki yana iya ma wani mutum dan adam gata ya mai ruha daga sama, to ashe Allah yana iya ma kowa gata idan ya rike shi. Kuma haka in Allah ya zamana yana iya turo ma abin da zaka ci, abin da ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a turo abin da zaka ci. Shi yasa Yahudawa suke cewa da manzo ne mali hadar rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira, dan mi za a cewa manzo ne kuma yana zuwa kasuwa. Wannan wata hikima ce Ubangiji ta'ala yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma su dai Allah ya tashi gwada musu, ya Allah ya tashi gwada musu ni'ima daga sama abincin su ke tahuwa. Suka ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam, ka tambayi Ubangijinka ya sabkan mamu da ma'idatan minas sama, kaman in an ce ma'ida kalolin abinci daban-daban, kuma in Allah ya sabkar da ita kaza da kaza za mu aikatawa. Kuma haka Ubangiji subhanahu wataala annabinsu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya daga hannu ya roki Allah, kuma Allah madaukakin sarki ya sabkan musu da ma'idatan minas sama. Waɗannan mutane bani Isra'il duk abin da suka yi da bautar dan mariki da abubuwan da suka yi wanda muka dan zana kadan, kuma Allah subhanahu wataala ce thumma afawna anku, ku ce an yahe muku kurakuran da suka yi wanda ya fusatar da annabi Musa. Allah ya ce thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Haka Allah madaukakin sarki yayi musu ni'ima ta dauke musu alƙawalla, wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin. Allah madaukakin sarki ya ba su sarakai, wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ta ahadan 'ala min al-'alamin. Allah subhanahu wataala yake ce musu ya ba su mulki, kuma ya ba su abubuwa wanda bai taba ba kowa ba daga cikin mutanen duniya baki daya. To wannan sune bani Isra'ila ta kaice, sune nan Allah ya ce ya bani Isra'il, ya ku bani Isra'il. Allah ya ce ku tuna, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ma ni'imomin nan wanda muka zana kadan daga cikin su ne, wanda muka yi alƙawari ya zuwa gare ku, wanda muka yi muku ni'ima ya zuwa gare ku da waɗannan ni'imomi. Wa aufu bi ahdi, kuma ku cika alƙawarina, ufi bi ahdikum, ni ma zan cika muku alƙawarinku. Dukkanin malaman tafsiri al-Imam al-Baghawi ya tahi akan cewa cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala shine bauta ma Ubangiji shi kadai wahdahu la sharika la. Allah ya ce ku tuna ni'imar da nan muku, ku bauta mani, ku cika mana alƙawari, ni ma zan ba ku aljanna, zan cika muku alƙawarin da nayi muku. Allah subhanahu wataala yake ce musu aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah ya ce ni kadai ne ya kamata ku tsorata, ya ku bani Isra'il. To bani Isra'il a lokacin da Allah subhanahu wataala ya musu wannan magana dan ya ƙara tuna musu, saboda an ba su at-taura kuma an gaya musu abinda ke cikin at-taura, an siffanta musu zuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai Allah yake cewa aminu bima anzaltu musaddiqan,
bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi,
ولا تشتروا
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
Ubangiji Ta'ala ce wa aminu bima anzaltu, dan haka ku yi imani da abinda na sabko. Abinda na sabko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musaddiqan lima ma'akum, yana gaskanta abinda ke ga hannunku. Abinda ke ga hannunku na siffa ce annabi Muhammad zai zo ga siffofin shi, ga abinda ya kamata a yi imani da shi. Suna yi ta jira wannan rarrabuwa da suka yi, duk jira ne ake, in an kadarta za a haihe shi a gari kaza, to su ma suna can dai, wasu na wanga gari, wasu na wanga gari, kowa jira yake wannan manzo ya zo. Sai Allah ya ce musu su yi imani da abin da ke gaskanta abin da ke ga hannunsu. Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bi, kada ya zamana kun zama farkon wanda za su kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, Allah ya ce kada ku saida ayoyina da wani dan abu kankani. Malaman Yahudawa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mushrikai na ba su kudi, sai a ce to ina littafi, ina aka yi magana shi ga wurin, to no zaka mu baka ka kici a toyi wannan safa. Sai Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun, haka Allah ya ce wala talbisul haqqo bil batil, Allah subhanahu wataala ya ce musu wala talbisul haqqo bil batil, kada ku rinka hada gaskiya da ƙarya. Wa taktumul haqqo, ku rinka buyi gaskiya. Wa antum ta'lamun al hali, kun sani. Allah ce wa qimus sala,
wa aqimus salata wa atuz zakata wa ka'imu ma'aqi'in.
Allah ce wa qimus sala, ku tsayar da sallah. Wa atuz zakata, ku ba da zakka. Warka umar raki'in, ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i. Wannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana ne me zai sa mu iya riko da gaskiya, mu tsaya abunsa gaskiya. Duk halin da muka samu kanmu shi ne idan mun riƙe sallah, kuma mun riƙe mi, mun riƙe zakka. Idan Allah ya sa muna cikin masu ba da zakka, idan mutum yana cikin masu iya ba da zakka, in yana badawa, to za ka ga yana iya riƙe gaskiya. Duk mutum da ka ga yana cin amana, to shaida ce ta bai yadda zakka, in yana da kuɗin da zai yadda zakka. Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus sala, kuma a tsayar da sallah, saboda ita sallah tsaida ta shine dukkan maganin wata kwaramniya da rigingimu na duniya. Kamar yadda Allah ya ba Yahudawa labari, waɗannan ayoyi suna magana ne akan Bani Isra'il, kuma suna nabarta mamu ne dukkanin yadda mutum musulmi ya kamata ya kasance. Kada mutum ya maida ayoyin Allah subhanahu wataala abun wasa, ya rinka tambaya yana buyewa, ana tambaye shi yana tambayar wane ne mai tambaya. Wani za a tambaya sai ya ji waye tambaye, in wane ne mai maski ne, to sai ya diba ya ga wace amsa zai ba shi. Idan wane mai mulki ne, ya diba ya ga wace amsa zai badawa. Yadda malumai a wannan zamani ko kuma almajirai da malamtun da malamin kwarai ba zai yi wani abu ba, yadda ma ɗan karambani daga cikin ɗalibai suke kuce a cikin ayon Allah subhanahu wa ta'ala, suke yin fatawa da haɗa ƙarya da gaskiya, yadda suka ga dama tare da dalilan ta abin da ayoyin alqur'ani mai girma Ubangiji Ta'ala ya ce wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Allah ya ce kada ku haɗa ƙarya da gaskiya, kuma ku rinka ɓoye gaskiya ga abu ƙarara, kowa ya san shi gaskiya. Mutum yi ta kwane-kwane na ɓoye wa Allah subhanahu wataala ya hana wannan mummunar ɗabi'a ce. A nan kuma ya kamata mu kwana abin da makaranta daidai. Allah subhanahu wataala ya tara mu da kowa cikin lada, kuskure ko tuntuɓe harshe Allah maɗaukin sarki ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.